ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا والله سبحانه وتعالى مجلسي ما البركة yawa da ke garin Azare, jihar Bauchi, majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shine na 111 a wannan yammaci na Juma'a 9 ga watan Jumadal Ula, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wacce take daidai da 31 ga watan goma na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun yi bayani kan cewar bayan rasuwar matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Khadija da kuma babbansa Abu Talib, manzon Allah ya haɗu da tsangwama da cutarwa daga gurin Quraishawan Makka. Saboda tun gabanin rasuwar babban nasa sun yi ta ƙoƙarin ganin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai dai kuma ba su yi nasara ba, saboda wannan babba nasa a tsaye yake a kansa. To shi yasa bayan rasuwar babban nasa mushrikan nan suka yi ta a kansa kaman za su cinye shi danye. Wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tunanin cewar ya kamata ya bar wannan gari na Makka, tunda an ɗau shekaru ana abu ɗaya, kuma ya ƙi cinyewa. Kullum ƙoƙarin tsamo su yake daga duhu na kafirci zuwa haske na musulunci, daga ƙazanta ta shirka zuwa tsafta ta tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine faɗi tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma maimakon mutanen nan su fahimce shi, su karɓi karantarwarsa, kullum ƙara tsangwamarsa da wasarsa suke yi. To sai zamanto jiya yau babu bambanci. To bayan rasuwar babban nasa kuma a nan ne cutarwar ta yi ƙamari ta tsananta. To a nan ya yi tunanin ya kamata ya samu wani gari daban domin ya samu damar isar da wannan saƙo da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi na addinin musulunci. To shi ne tunaninsa ya faɗa kan garin Ta'if saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, garin Ta'if shi ne gari wanda yake mafi kusa cikin garuruwa, mafi kusa da garin Makka. Shi kuma Annabi a Makka yake, nan ne aka fara masa wahayi, nan aka haife shi, nan ya taso, ya yi aure, ya haifi ‘ya’yansa. To shi ne da ya kalli garin Ta'if, gari ne wanda yake mafi kusa da Makka, wannan dalili na farko kenan da yasa yi tunanin tafiya Taif, saboda kusacinsa ga Makka in an kwatanta da sauran garuruwa. Sannan dalili na biyu, da ya duba mutan Taif yana da dangantaka ta jini da su, domin kakansa Abdulmuttalib mahaifin kakan kawunansa ƴan Taif, mahaifin kakan Annabi, kawunansa ƴan Taif ne, ƴan uwan mahaifiyarsa ke kenan. Kakan Annabi na biyu wanda ya haifi kakansa shine Hashim kenan, kawunansa ƴan Taif. To da ya kalli wannan dangantaka kuma kamar yadda muka sani, ƴan uwa bisa ga ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayi a kai, za ka tarar dangi na ɓangaren gaɗa sama da dangi na ɓangaren mahaifi. Shi ya sa Harunu lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Musa Samiri ya zo ya ja hankalin Banu Isra'ila ya ruɗe su suka afka bautan ɗan maraƙi. Annabi Musa da ya dawo sai tarar da su suna bautan ɗan maraƙi, kuma ya bar Harunu ɗan uwansa a matsayin wakilinsa ya ci gaba da ɗura su kan hanya gabanin ya je gana da Ubangiji ya dawo. Nabi Musa tafi gana da Ubangiji, Musa Samiri ya zo ya ruɗi Banu Isra'ila suka ɓuge da bautar ɗan maraƙi. Harunu ba yadda bai yi ba, amma ba su saurare shi ba. Annabi Musa da ya dawo da allo ɗauke da saƙo na Ubangiji, hankalinsa ya tashi matuƙa da ya ga Banu Isra'ila suna bautan ɗan maraƙi. Bai san san da ya yarda Allah ba, ya kama gemun Harunu da kansa yana jijjiga shi, yana ce masa ya zai yi masa haka, ya ba shi wakilci ya ci amanarsa. Harunu mai ce Annabi Musa ya ce, ya bina ummi la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farratta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli. Yace ya dan mahaifiyata, malamai sun yi kokarin fito da hikimar da ta sa Harunu yayi wannan kira ga Annabi Musa, saboda yana da dangantaka da Annabi Musa ta bangaren mahaifiya. Yace ya dan mahaifiyata, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si, karka kama gemuna kuma karka kama kaina, ka nuna fushinka a kaina, ni din fa ina da dangantaka da kai, dangantakan ma ta gurin uwa, ka tuna da wannan. Shi yasa yayi amfani da wannan lafazi, dube da cewa dangantakar da ake da ita ta wajen uwa an fi samun jin kai da tausayi sama da dangantakar da ake da ita ta wajen uba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan gabar ya duba cewar kakansa na biyu, ɗan uwan mahaifiyarsa ɗan Taif, to akwai yiwuwar in ya je su tausaya masa, tsangwamar da ya fuskanta a cikin garin Makka zai tsira daga gare ta idan ya je Taif. Yadda aka hana shi ya isar da da'awa da addinin musulunci a garin Makka, idan ya je Taif zai samu kofa, zai samu dama, zai samu ƴanci na isar da wannan addini na musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi. Waɗannan dalilai guda biyu, kamar yadda muka karanta a majalisin da ya gabata, su ne suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci garin Taif, ya tafi garin Taif dan ya je ya yaɗa wannan saƙo na Ubangiji da ya aiko shi da shi, shine addinin musulunci. To idan ba a mance ba kan wannan gabar muka tsaya. to inda za mu tashi inda yake cewa falamma tawajjaha ilaihim wa ma'ahu maulahu zaid ibn haritha qabala ru'asa'ahum wa kanu thalathatan abdu yalil wa mas'ud wa habib auladu amr bin umair al-thaqafi yace falamma tawajjaha ilaihim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fiskanci mutanen Ta'if ma'ana ya kama hanyarsa gadan-gadan ya tafi garin Ta'if wa ma'ahu maulahu a daidai wannan lokaci da ya tafi Ta'if tare da shi akwai maulansa maula mun yi bayani a majalisi waɗanda suke ba ɗaya ba ba biyu ba kan abin da ake nufi da maula an ce maulan wane ma'ana wanda wane ya yanta shi ba tare da ya kallafa masa kawo kuɗin fansa da zai fanshi kansa haka nan ya ga kawai ya taimake shi ya masa kara ya masa alfarma ya yanta shi da yana bawa yanzu ya zama ɗa mai yanci to a yayin da ka yanta mutum wannan mutumi ya zama maulanka to shi Zaidu kamar yadda muka yi bayani a baya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yanta shi domin bawa ne na matar annabi Khadija فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم da ya isa ga waɗannan mutane guda uku jagorori nagarin Ta'if, fa arada alaihim nusrata, sai bidiro musu bukatarsa gare su na taimako, yana so su agaza masa su taimake shi. Wane irin taimako za su masa, wane irin agaji za su masa? Yace hatta yu'addi da'watahu, har ya samu damar isar da da'awarsa. Ma'ana su ba shi gurbi da zai zauna, na farko kenan. Na biyu kuma, duk wanda zai kalubalance shi ko kuma ya tsangwame shi su zama a tsakaninsu, ma'ana su zama tsakanin annabi da duk wani kalubale da zai fuskanci annabi. Wannan taimakon da annabi yake nema kenan daga gurinsu. Su ba shi gurbi da zai yi da awarsa, sannan kuma kar su bar wani ya tsangwame shi ko ya hana shi isar da wannan addini na musulunci. To da yaje abin da ya bidiro da shi gare su kenan waɗannan mutane guda uku. To sun karɓi wannan bukata ta annabi, yace faraddu alaihi raddan qabihan walam yara minhum khaira. Maimakon su fahimci annabi, sai suka mayar wa annabi da mummunan martani, martani wanda yake kakkausa, suka mayar wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Kenan ba za su taimake shi ba, ba za su ba shi mafaka ba, ba za su ba shi dama ba ya zauna a garin Ta'if ya isar da addinin musulunci. Hakenan abin da ya guda daga garin Makka ya zo garin Ta'if ya tarar da kwatankwacinsa, ya ce walam yara minhum khaira, bai ga wani alkhairi tare da su ba. Kenan duka martanin da suka mayar masa cikeke da sharri, sai masu ɗin suka kasa mutanen garin Makka. Ya ce wa hina zaka talaba minhum Allah yushi'u zalika alaihi. To da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga irin mummunan martani da suka masa, bai ga wani alkhairi tare da su ba, to sai nemi alfarma guda a gurinsu. Inda yanzu ya nemi su taimake shi, su agaza masa ya zauna cikin Ta'ifa ba tare da tsangwama ba, dan ya samu damar karantar da mutane addini, dan ya samu damar kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Kadaita Allah da bauta da barin bautan wani Allah, abinda annabi yake nema ke. Bai nemi kuɗi a gurinsu ba, bai nemi abinci a gurinsu ba, bai nemi gurin zama a gurinsu, bai nemi wani abun duniya a gurinsu. Abu ɗaya ya nema a gurinsu, su ba shi dama ya samu gurbi da zai zauna domin ya kira mutane zuwa ga wannan addini na musulunci. Amma sai suka mayar masa da mummunar martani. To da suka masa mummunar martani, sai nemi alfarma guda a gurin shi. Wace iriyar alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema gurin su, shine bayyana mana anan. Yace wa hina zaka talaba minhum Allah yushi'u zalika alaihi. To anan sai nemi alfarma a gurin su, kar su watsa wannan bukata tasa. Da ya zo ya nema a gurinsu, suka ƙi su karɓi bukatar, su yi ta labari, su ce ai Muhammadu ya baro garinsa garin Makka, ya zo gurin mu Ta'if, yana neman mu bashi gurin zama don ya isar da addininsa, mu kuma mun kunyata shi, mun mayar da shi, mun ki bashi gurin zama. Ya ce to yana neman alfarma, kar su yaɗa wannan magana, su bar maganan iya tsakaninsa da su. Ya nemi wannan alfarma a gurinsu. Tunda yanzu to annabi baya so mutanen Makka su ji Qurayshawa. Saboda me yasa annabi baya so su ji? Saboda in sun ji fayashtadda adahum, cutarwarsu za su ninkata. Cutarwar da suke yi wa annabi su mutan Makka Qurayshawa, in har suka ji cewar annabi Ta'if ba su taimaka masa ba, to idan ya dawo za su ninka cutarwar da suka saba masa. Shi yasa nemi alfarma, suwa ne ne makiyan mutan Makka? Mutanen Ta'if kenan ko? A nan a bayanin mawallafin littafin nan, su mutanen Ta'if kamar a matsayin abokan gaba ne ga mutanen Makka. mutanen Taif kabilar Taqif abokan gaba ne ga mutanen Makka kabilar Quraishawa. Yasa annabi ya nemi alfarma gurin su tunda basu bashi gurbi da zai zauna ya yada da awassa ba. Abin da yasa ya nemi alfarmar su rike maganar kar su yada ta zama tsakanin sa shi da su saboda tsoron kar Quraisha su ji labari cewar yazo ya nemi taimako a kansu. Safar watanni ne wanda suna da kima a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Watan Rajab akwai Dhulqa'ada, Dhulhijja, Muharram, Rajab su hudu suna da kima, suna da daraja, suna da girma a gurin Ubangiji subhanahu wataala. To kafin a saukar da aya ta Alqur'ani da take nuna girman waɗannan watanni a gurin Allah, dama jahilai mushrikai suna girmama waɗannan watanni ko yaki ba su yi a ciki saboda girman watannin a gurin su. Za ka yi wa mutum ta'addanci amma sai dai kalle ka ya wuce saboda me? Ka ci alfarmar wata mai alfarma, amma in ya fita zai neme ka duk inda kake ɗaufansa. Amma idan ana cikin wata mai alfarma shikenan, ka ci alfarmarta zai dai yi ta bibiyar ka yana daku ya jira watan ya fita, yana fita nan kuma zai fara shiri da tanadi na ɗaukan fansa. To ai mun fahimci cewar Larabawa gabanin zuwan musulunci suna girmama waɗannan watanni guda huɗu. To sai aka wayi gari yaƙi ya auku tsakanin ɓangarorin ƙabilun Larabawa guda biyu cikin wannan watanni masu alfarma. Shi yasa aka yi laƙabi ma wannan yaƙi da Harbul Fitar, yaƙin fajirci, saboda yaƙi ne da aka ƙetare iyaka. Kamar ya aka ƙetare iyaka, an yi shi cikin watan da bai kamata a yi yaƙi cikinsa ba, watan da yana da ƙima, yana da alfarma, wanda ba a yaƙi cikinsa. To shi yasa aka kira yaƙin da yaƙin fajirci. To wannan yaƙi na fajirci ya auku ne tsakanin ɓangarorin ƙabilu na ƙabilar mutan Taif, ƙabilar Qais da kuma ƙabilar Taqif, wannan suna ɓangare guda. Sannan ƙabila ta biyu, ƙabilar Kinana da Qurayshawa, kenan yaƙin ya auku tsakanin ƙabilu guda huɗu. Nan ƙabilu guda biyu suna wannan ɓangaren, nan ma ƙabilu guda biyu suna wannan ɓangaren. Ɓangaren farko ƙabilun mutan Taif, ƙabilar Qais da Taqif suna ɓangaren farko. Ɓangare na biyu ƙabilun mutan Makka, ƙabilar Kinana da Quraysh. To sai aka gwabza yaƙi tsakanin waɗannan su biyu da waɗannan su biyu. Quraysh da Kinana suka yaƙi Taqif da Qais, a yayin da su ma Taqif da Qais suka yaƙi Quraysh da Kinana. To shi yasa mallafin littafin ya nuna cewar abokan gaban juna ne, saboda me? A baya an samu gwabza yaƙi tsakanin su wanda ya kai ga asarar rayuka, kuma shekaru uku ana yaƙi, ba shekara ɗaya ba, ba biyu ba, shekaru biyar. Tun annabi yana ɗan shekara 15 ake gwabza wannan yaƙi, yaƙin bai ƙare ba sai da annabi ya kai shekaru 20 a duniya. To shi yasa mawallafin wannan littafi a nan yake ishara cewar ai su Taqif abokan gaba ne na Quraysh, saboda a baya an wanda aka kwashe shekaru 5 ana gwabza yaƙi, kuma aka yi asara na rayuka wanda suke masu tarin yawa. To shi yasa a nan gurin ya yi ishara cewar annabi ya zo garin Taif ya nemi taimako gurin ƙabilar Taif, alhali kuma babu fahimta tsakaninta da ƙabilar mutan Makka, ƙabilar Qurayshawa. To shi yasa annabi ya zo a saya a rufa, kar a yaɗa magana cewa ya zo neman taimakon mutanen Taif, domin in aka yaɗa labari ya koma kunnen Qurayshawa, za su ce o Muhammad yanzu abin nasa ta kai ga har ya je yana neman taimako a gurin maƙiyanmu, to bari ya dawo sai mun ninka masa uƙubar da muka saba masa. To wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi alfarmar waɗannan jagorori na mutanen Taif akan kar su bayyana wannan neman taimako da ya zo gurinsu, kar su yaɗa, kar su watsa, kar su bayyana. su bar abin ya zama tsakanin annabi da su. To shin sun karɓi wannan neman alfarma na annabi da ya bijiro da shi gare su? Nan ya ce, falam taf'al faqifun ma rajahu minhum alayhi salatu wassalam. Sai da wannan faqif bata aikata abin da annabi ya yi fatan ta aikata ba, na tasaya ta rufa kanta ya wannan magana na neman taimako da annabi ya zo yake nema gurinsu. Annabi ya nemi wannan alfarmar, amma kuma ba su yi wa annabi wannan alfarmar ba. Kenan sai suka yi ta yayatawa, suna ta watsawa, suna ta yaɗawa cewa ai annabi ya zo neman alfarma a gurinsu, su ba shi mafaka, su ba shi gurbi da zai yaɗa wannan addini na Musulunci. Sun masa martani mai kaushi, sun masa martani mai zafi, sun zafafa masa martani. Sai suka yi ta yaɗa wannan magana duk dai don su taɓar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu sun yi abubuwa guda biyu munanawa annabi. Shi yasa muka ce sun kasa mutan Makka. Abu na farko da annabi ya zo yana nema su taimake shi, su ba shi mafaka, su ba shi gurbi don yaɗa wannan addini na Musulunci. Sai suka masa martani mai kaushi, suka kausasa masa harshe, bai ga wani alkhairi tare da su ba. Abu na biyu da annabi ya nemi alfarmar su, shiru kasu yaɗa cewar ya zo yana neman alfarmar su, ba su ba annabi wannan alfarmar ba. Sai ma kamar ya ziga su ne, kamar ya sa su ne, sai suka dinga yaɗawa suna watsawa. To bari kuma mu ga abu na uku da suka yi wa annabi. Ya ce, bal arsalu sufaha'ahum wa zilmanahum yaqifuna fi wajhihi fi tariqi wa yarmunahu bil hijarati hatta ajmau aqibahu. Ba su san ya kamata ba. Wa zilmanahum da kananin yara, ai ka san karamin yaro ba shi da tunani, ba shi da wayo, shi ma ba shi da sanin ya kamata. Dama da wawaye da ƙarfi, in wawa ne komai shekarunsa za ka ganye abu kaman ƙaramin yaro. Idan ba shi da lissafi, in ba shi da sanin ya kamata, idan ya yi abu sai ka ga da shi da ƙaramin yaro ba bambanci, tun da ƙaramin yaro ai hankalin bai nuna ba. Masa ibada ba, saboda mai hankalin bai nuna ba. Allah kuma yana wajabta ibada ne ga masu hankali, fawo masu hankali ibada. Shi yasa ai su da hankali, ba wajabta musu sallah ba, dabbobi ba wajabta musu, azumi ba, ba wajabta musu zakka ba, ba wajabta musu aikin hajji ba, ba wajabta musu biyayya wa iyaye ba. Saboda me? Saboda ba su da hankali. Shi kuma karamin yaro shi ma ba a tilasta masa ba, saboda hankalin bai nuna ba. Mahaukaci shi ma sai ya zama duk abin da ya aikata ba za a rubuta masa zunubi ba, saboda ba hankali. Sannan Allah yana saukar da wajibinsa ne akan masu hankali. To waɗannan jagorori na mutanen Ta'if abin da suka yi shi ne sai suka tura wa annabi wawaye daga cikin su waɗanda ba su da lissafi, wa gilmanahum da kuma ƙananun yara wanda hankalinsu bai cika ba, hankalinsu bai nuna ba. Yaqifuna fi wajhihi fi tariqi, abin da suka tura su su je su yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, su je su fiskanci annabi sallallahu alaihi wasallama akan hanyarsa da yake tafiya. Tunda yanzu ai annabi tayin da ya bijiro musu da shi ba su karbi tayin ba, me rage wa annabi ya tashi ya koma Makka? To annabi ya tashi ya kama hanyarsa ta koma garin Makka, sai suka je suka tattaro wawayensu da ƙananun yaransu, suka ce, ku bi ku je ku riski Muhammadu, ku fiskance shi akan hanyarsa. In sun fiskance shi, me za su yi masa? Yarmunahu bil hijara, su ta jifan annabi da duwatsu, su je samu annabi sallallahu alaihi wasallama su ta jifansa da duwatsu. Shikenan, yanzu tun da manyansu ne suka ba su umarni, kuma ba wayo suke da shi ba, ƙananun yara ne, waɗannan kuma wawaye ne dama ba su san ya kamata ba su da lissafi shikenan ru sai suka ɗebi duwatsu suka yi kan annabi suna jifa suna shewa suna ihu yace hatta adamu aqibahu har sai da suka yi annabi jina-jina ta bayansa jini ya wanke wa annabi ƙeyarsa ya wanke masa rigarsa ya wanke masa bayansa har ya sauka cikin takalminsa amma ba su daina jifan annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace wa kana zaid ibn haritha yadra'u anhu ila an intaha ila shajarati karami maulan annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha su suna jifan annabi shi kuma sai tarewa yake yafin sai ya tare wani ya tare ya fadi kasa wani kuma ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana ta sauri yana ta kokarin ya bar wannan gari su kuma suna ta bin annabi suna jifansa sai da suka yi masa jina-jina ta bayansa har zuwa sanda annabi ya samu damar fita daga garin Taif ya isa wata gona ta inabi to anan ne sai waɗannan wawaye suka koma cikin garinsu da su da kananun yara da aka hada su da annabi sallallahu alaihi wasallama su masa atile atile sai suka koma garinsu annabi ya isa wata gonar inabi ya samu wata bishiya katuwar bishiya sai ya zauna karkashinta yana katsa jinin da ke kwaranya daga jikinsa kuma yana so ya dan samu dan relief hakan nan ya dan dawo cikin hayyacinsa yace wa kanat bijwari bustanin li utubata wa shaybata ibn rabi'a wa huma min a'da'i ban kun ba asira ba nabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga garin Taif bayan sun jajjefe shi sun mara jina-jina ya yi da wata gona ta inabi ya samu wata katuwar bishiya wacce take da inuwa sai ya zauna a ƙarƙashinta ya ɗan samu sukuni kaɗan to amma kuma wannan gonar da ya je ta inabi ya zauna a ƙarƙashin katuwar bishiya ta inabi maƙwabciyar gonan Utubatu bin Rabi'a ne da Shaybatu bin Rabi'a waɗannan kuma manyan abokan gaban annabi ne a Makka ina fata mun gane bayani yace wa kanat bijwari bustanin li'utubata wa shaybata ibnai rabi'ata wa huma min a'da'i gonar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin ta ya zauna karkashin wata bishiya ta inabi dan ya samu sukuni ya samu nutsuwa kafin ya tashi ya koma garin Makka gonar makwabciyar wata gona ce ta Utubatu bin Rabi'a da Shaybatu bin Rabi'a su kuma abokan gaban annabi ne a Makka wa kana fil bustani kuma sai aka yi rashin sa'a a daidai wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar da ya zauna yana hutawa ta inabi wacce makwabciyar gonan abokan gaban annabi ne wanda suke tsangwama annabi a Makka Utubatu bin Rabi'a da Shaybatu bin Rabi'a sai kuma aka yi rashin sa'a waɗannan mutane guda biyu suna gonar tasu suna aiki kenan sun hango annabi sanda ya shigo gonar da take makwabtaka da tasu sun hango annabi kuma sun ga sanda ya zo ya zauna jikinsa jijjini yana goge jini waɗannan mutane guda biyu ɗan Makka to amma kuma suna cikin na gaba-gaba wajen cutar da annabi a garin Makka to lokacin da annabi ya zo gonar da take makwabtaka da tasu ya zauna karkashin gindin wata bishiya mai inuwa ta inabi su suna cikin gonakinsu suna aiki waɗannan mutane guda biyu annabi sai ya hango su da yana ɗaga kai sai ya hango su ya hango ga can Utuba a gonarsa yana aiki kuma yana cikin na gaba-gaba wajen cutar da annabi a Makka ga can Shaybatu shi ma yana cikin gonarsa yana aiki kuma yana cikin waɗanda suka fi cutar da annabi a Makka yace fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makanahuma fa da'a Allah qa'ilan. Annabi yana daga kai yana kallon waɗannan mutane guda biyu sai ya kyamaci wannan gurin nasu, ma'ana zaman da yake a wannan guri ya kyamaci al'amarin, ya san yadda waɗancan suka wahalar da shi, suka raunata shi, suka wulakanta shi, to su ma waɗannan ba zai tsira daga gare su, za su ɗora daga inda waɗancan suka tsaya. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci gurbinsu nan da suke, ta yadda yanzu dole ne ya nemi agaji da taimako na Ubangiji. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka sani, duk wani ƙalubale da zai tunkaro shi Ubangiji ne ke mayar masa. Wani lokaci ma za ka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar wa Annabi ƙalubalen da ya tunkare shi da ɗaya daga cikin maƙiyansa. Mun karanta wannan a baya a lokacin da muke karatu dangane da cutarwar da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama in dai ya nemi agaji da taimako na Ubangiji, Ubangiji yana agaza masa. Akwai wata kissa da ta faru da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya je yaƙi, yaƙin Zatul Riqa'i a yankin Najd da shi da sahabbansa. Sun juyo suna hanyarsu ta dawowa, sai lokacin baccin ƙailula ya yi. Ƙailula bacci ne da Larabawa suke na rana, in ba a mance ba mun yi bayani a wasu daga cikin darussanmu na baya cewa idan rana ta take ta yi zafi, wannan lokaci duk wani Balarabe da ka sani na kirki ne ko na banza suna kwanciya a wannan lokaci su huta. Wannan bacci da suke ana kiransa ƙailula, wanda har a yanzu da nake magana, idan da za ka je yankuna na Larabawa, yanzu yankunan Larabawa suna baccin ƙailula ne tsakanin azahar da la'asar, wanda mu kuma ba ma yi, ba mu san wannan baccin ba. Alhali hatta addinin musulunci ya kwadaitar da yin irin wannan bacci din. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kilu fa inna shayatin la taqilu, ku yi ƙailula ku musulmai al'umma Annabi, saboda shaidanu ba sa ƙailula, ba sa baccin rana. Annabi ya ce mu. To Annabi suna hanyarsu ta dawowa daga wannan yaki, sai lokacin baccin ƙailula ya yi, sai suka sauka a wani kwari wanda yake da bishiyoyi wanda suke masu kaya. To sai aka duba cikin bishiyoyin, wace bishiya ce tafi inuwa, sai aka bar wa Annabi ita ya kwanta ƙarƙashinta ya yi baccinsa na ƙailula. Sauran sahabbansa suka watsu, wannan ya je wannan bishiyar, wancan ya je wancan bishiyar, kowa ya kwanta za a yi baccin ƙailula. Annabi da ya zo kwanciya sai cire takobinsa, sai rataye shi saman wannan bishiya, sai kwanta, sai bacci ya ɗauke shi. Sauran sahabbansa ma duk bacci ya ɗauke su. To ana haka sai wani Balaraben ƙauye cikin mushrikai yayo ta gurin, sai gansu suna ta bacci, sun nutse cikin bacci ba mai motsi, sai dai kawai numfashi da minshari da ke tashi, kowa ya shiga cikin bacci mai nauyi. Sai ya lallabo ya zo inda Annabi yake bacci, sai ga takobin Annabi a rataye, sai ya ciro takobin ya zare takobin daga gidansa. Annabi yana ta bacci, lokacin da yake kokarin zare takobin sai Annabi ya farka. Annabi ya farka sai gan shi rike da takobi tsirara, shi wannan mushriki Balaraben ƙauye, gashi akan Annabi rike da takobi tsirara, sabon Annabi kuma su san me ke faruwa ba, kowa yana can yana ta bacci, sun yi zurfi sun nitse cikin bacci saboda gajiya, gashi kuma rana ta take. Annabi yana farkawa, wannan Balarabe sai ya ce Annabi man yamna'uka minni, waye isa yau ya hana ni in kashe ka. Ya ga Annabi,
annabi wani martani ya mayar masa sai annabi ya ce Allah Allah ne zai hana ka ka kashe yace man yamna'uka minni shi yana ga kamar annabi gangan yake ni waye ya isa ya hana ni in kashe ka annabi ya sake maimaita masa yace Allah ne ya sake maimaita a karo na uku yace annabi kana tsoro na annabi yace ba na tsoron ka yace to yau waye isa ya cece ka waye isa ya hana ni kashe ka yau mai raba ni da kai sai Allah kafin ka ce me wannan takobin nan ya fadi daga hannun wannan balarada yana faduwa annabi sai ya dauka yace kai kuma yanzu waye waye isa ya hana ni in kashe ka sai yace a ni dai kan abin da nake nema kamun alfarma kamun alfarma ka zama mafi alkhairin mai daukan takobi sai annabi yace to ba wani abu ka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah ka shaida cewa ni manzon Allah ne yace a daga yau ba zan sake zuwa kanka da nufin yaki ko kisa ba sannan ba zan sake taimaka ma wani ya yake ka ko ya kashe ka annabi ya ce ka dau alƙawari yace je ka kafin ya sallame shi sai ya kirawo sahabbansa yace kuna ina ya kirawo sahabbansa yace kuna ina nan da nan suka haɗu sai annabi ya ba su labari yace wannan mutumi ya zo ina bacci ya dauko takobi na yana rataye ya zare yake cewa waye isa ya hana ni in kashe ka nace Allah take takobin ya fada a hannunsa ni kuma na dauka nace masa kai waye isa ya hana ni in kashe ka ce a ni dai alfarmanka nake nema kamun hakuri kamun afuwa ka zama mafi alkhairin mai rike takobi daga yau na dauka maka alkawari bazan yake ka ba bazan kashe ka ba kuma bazan taimaka ma duk wani wanda zai kashe ka ko yake ka annabi ya ce to je ka abunka ine kama hanyar sai ta da yaje gurin mutanansa sai ya ce kai yau na zo muku daga gurin wani mutumi mafi alkhairin mutane mai afuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ga kida yayi niyyar kashe annabi din amma kuma annabi yanzu da ya samu iko da dama a kansa shi sai masa afuwa to haka annabi yake sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wataala yana neman taimakon Allah yana neman agajin Allah take sai kaga Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya bashi agaji to a wannan gabar muke bayani annabi yanzu gashi ya fito daga Taif fitowa ta ba shiri fitowar da an cutar da shi an masa jinajina wawaye da kuma kananan yara annabi ya zo gona dan ya dan samu ya huta ya dawo cikin hayyacinsa yana daga kai sai ya hango makwabtar wannan gona da ya zauna cikin ta ai manyan abokan gabansa to annabi sai ya kyamaci gurbin da ya gansu neman agaji ya fara neman taimako na Allah subhanahu wataala kuma ya san Allah zai taimake shi yace Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي النبي سي wannan addu'a ga can mutanen Taif sun koro shi nan kuma inda yazo yake kokarin samun sukuni sai kula cewar ai makwabciyar gonar ta abokan gabansa ce gonar da ya shigo cikin ta yake kokarin samun sukuni makwabciyar wannan gona ta abokan gabansa ce to shi yasa sai wannan addu'a yace Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati yace ya Allah ni ina koka maka raunin ƙarfina inni ashku ilayka da'fa quwwati ya Allah ni ina koka maka raunin ƙarfina dan adam mai rauni ne waye mai ƙarfi Allah subhanahu wataala duk yadda mutum ake ganin sa mai ƙarfi wallahi mai rauni ne a dare ɗayan Allah ga dama sai karya shi, sai kassara shi. To annabi a nan gurin yana nuna rauninsa gaban Ubangiji, yana nuna gazawarsa gaban Ubangiji, yana nuna kasawarsa gaban Ubangiji, wato yana nuna Ubangiji shine mabuwayi, shine mai izza, shine mai ɗaukaka, shine mai iko, shine isasshe. Abinda annabi yake nuna, annabi yake nuna Allah subhanahu wataala ke shine Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah gare ka nake ko ka raunin ƙarfina. Kenan da annabi ya ce ilaika, gare ka, ma'ana kai kadai nake ko ka raunin ƙarfina, gare ka kai kadai banda waninka. Wannan yana nuna me? Ikhlasi, takaita Allah wajen neman taimako. Wannan ɗabi'a ce ta annabi. Annabi in zai nemi taimako ba neman taimakon kowa, taimakon Allah yake nema. Kuma akan haka annabi ya dora mu al'ummarsa, idan mun tashi neman taimako, kar mu nemi taimakon kowa, mu nemi taimakon Allah. Ya ce wa Ibnu Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah. Kai Ibnu Abbas, in ka tashi neman taimako, nemi taimakon Allah, kar ka nemi taimakon kowa. Kenan neman taimako shi ma nau'i ne na me? Na ibada. A kullun ƴan uwa cikin sallah muna neman taimakon Allah sau 17. Wannan in ba mu yi ma sallar nafila ba. Haka ne, sallar azhar raka'a nawa? 4. La'asar 4, an samu nawa? 8. Magariba 3, an samu nawa? 11. Isha 4, nawa? 15. Asuba 2, nawa? To a raka'o'i guda 17 ɗin nan, kowace raka'a muna neman taimakon Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kai kadai Ubangiji muke bauta, kuma gare ka kai kadai muke neman taimako. Kaga a baki muna furta aikata, ba mu aikata, gare shi shi kadai muke neman, wanda ba Allah ba. Taimakon da ba mai iya musu sai Allah. Akwai taimakon da wani zai iya ma, wannan babu laifi. Misali ka ce wani dan miko min wayata, ai ka nemi taimakon sa, zai iya miko ma? Ya zai iya, to wannan babu laifi. Amma taimakon da ba wanda ya isa maka sai Allah, yanzu ka nema a gurin wani Allah, ka masa ibada. Saboda a cikin Alkur'ani a suratul Fatiha kana ta Allah, gare ka kai kadai nake neman taimako. Kenan bana neman taimakon kowa, bana neman taimakon mala'ika, bana neman taimakon annabi, komin matsayin wannan annabi din. Saboda me? Saboda neman taimako jinsi ne na ibada, ba a nema gurin kowa sai wa? Sai Allah. Amma neman taimakon da ba wanda zai iya maka sai Allah. Amma neman taimakon da wani zai iya maka, wannan babu laifi, kamar yadda muka yi bayani. To a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman taimakon Allah. Shi yasa ya ce Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah ni ina kokawa gare ka raunin ƙarfina, wa qillati hilati, da ƙarancin dabarata, ya Allah ina koka maka ƙarancin dabarata, wato duk wata dabara da nake da ita ta kasa, sai na samu agaji, na samu taimako daga gurinka ya Allah. Da kuma yanda na samu wulaƙanci daga gurin mutane. Ai mutanen Taif sun wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wasallama, sun masa kakkausar magana, sun kausasa masa wajen maida martani, sannan suka haɗa shi da wawaye da ƙananin yara, suka bi shi suka yi ta jifarsa, suka masa jina-jina. Ka kenan sun wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine yake bayyana wa Ubangiji cewa wa hawani alan nasi, da kuma tabarwar da mutane suka yi min, wulaƙantarwar da mutane suka yi min, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mafi tausayin masu tausayi. Duk wanda ke da tausayi, tausayinsa bai kai na Ubangiji ba, shine mafi tausayin masu tausayi. Duk tausayin masu tausayi bai yi rabin na Ubangiji. Ai, mun sani cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala tausayi da muka gani, wanda za ka ga uwa tana yi wa ɗanta, ɗa na yi wa uwarsa, uba na yi wa ɗansa, ɗa na yi wa ubansa, ɗan uwa na yi wa ɗan uwansa. Wannan ba cikin mutane ba, har kaji za ka ga kaza in ta kyankyashe duk abin da zai kawo farmaki kan ‘ya’yanta sai inda ƙarfinta ya kaji. Wannan duka tausayi ne. Wannan tausayi da muke gani tsakanin mutane, tsakanin dabbobi, tsakanin tsuntsaye, duka ƙarƙashin tausayi ne guda ɗaya da Allah ya jefa cikin bayinsa. Allah ya halicci tausayi guda ɗari, sai ya ɗauka cikin ɗarin nan, sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya, sai ya jeho shi cikin halittunsa. Halittu mutane, aljanu, dabbobi, tsuntsaye, ƙwari, cikin tausayi guda ɗayan nan ne za ka ga uwa na yi wa ɗanta, miji na yi wa matarsa, ɗan uwa na yi wa ɗan uwansa, cikin dabbobi, cikin tsuntsa. Allah sai bar guda 99 a gurinsa. To ka gaya mu, da waɗanda su tausayinsu cikin ƙwaya ɗaya ne aka fincina musu, aka fincina ma wannan yake yi wa matarsa cikin wannan ƙwaya ɗayan, shi ma wannan yake yi wa ɗansa, wannan take yi wa ɗanta. Wannan cikin mutane, a zo cikin aljanu, a zo cikin dabbobi, a zo cikin tsuntsaye, duka cikin ƙwaya ɗayan nan. Allah kuma tausayin da yake mana cikin 99 ne. Ka gaya mun da mahaifinka da mahaifiyarka da Allah wafi tausayinka. Allah yana tausayinka cikin 99 da suke gurinsa. Mahaifinka kuma ɗayan fa ba duka bane aka bashi yake maka tausayi. Mahaifiyarka da take tausayinka ba ɗayan ba aka bata, a jikin ɗayan ne aka gutsira mata. Kuma duk wani wanda yake da tausayi a duniya, a cikin ɗayan ne aka gutsira masa. To duk tausayin mai tausayi a duniya da tausayin Allah wanne ne? Ko haɗi babu? Inda Allah maɗaukakin sarki cikin 99 yake tausaya mana, iyayenmu kuma cikin ƙwaya ɗayan ma ba duka aka ba su ba, bincina musu aka. Shi yasa wani mawaƙi yake cewa, wa lastu biqanitin abadan li'anni ra'aytu Allah arhama min abibi. Yace shi tunda yake a duniya bai taba ɗebe tsammani ba, yace wani abu zai gagare shi ya san ba abin da zai gagare shi, wani abu zai ci masa tuwa ƙwarya ya san babu, saboda duk abin da zai faru ba sai da ikon Allah, sai da ganin daman Allah. Kuma ya san tausayin da Allah yake masa yafi tausayin da mahaifinsa yake masa. To saboda haka wannan yasa ya sakankance yaje cewa shi a duniya ba shi da kalubale. Saboda me? Saboda duk abin da zai faru ba sai da wanda yafi kowa tausayinsa, yafi iyayensa tausayinsa, yafi ‘yan uwansa tausayinsa, yafi matarsa tausayinsa, yafi duk wani wanda yake da alaka da hulɗa da shi tausayinsa. To saboda haka shi na gaba shi da kalubale a rayuwa. Shi yasa ya ce, wa lastu biqanitin abadan li'anni, ban taɓa ɗebe tsammani ba tunda nake a rayuwata, kuma har abada ba zan ɗebe tsammani ba dangane da rahamar Ubangiji. Me yasa ya ce, li'anni ra'aytu Allah arhama min abibi, saboda na ga Allah maɗaukakin sarki ya fi mahaifina tausayina, shi yasa ba zan taɓa ɗebe tsammani ba. Allah ya siffanta kansa da wannan siffa ta tausayi cikin surar da muke karanta ta sau 17 a wuni da dare, Ar-Rahmanir Rahim, mai tausayi ne, mai tausayawa ne wa bayinsa subhanahu wa ta'ala. To shi ne a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran Allah a matsayinsa na wanda yafi kowa tausayi, yafi duk wani mai tausayi ya tausaya masa a yanayin da yake ciki. Annabi yana cikin matsanancin yanayi, saboda wai menene ake cewa gaba menene baya ne, gaba da Musa, gaba kura baya da Musa ko baya siyaki, gaba kura baya siyaki, kaga ko ina dai ba mafita. To abin da ya faru da Annabi kenan sallallahu alaihi wasallama. Taifa gashi wawaye ne suka koro shi da duwatsu, nan gonar da yazo ya zauna, makwabciyanta manyan abokan gabansa. Yanzu to dole Annabi ya nemi agajin Allah, dole ya nemi taimakon Allah wanda yafi kowa tausayi ya tausaya masa bisa ga wannan yanayi da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya tsinci kansa a ciki.
wannan addu'ar ba ta kare ba kusan wannan rabin addu'ar kenan addu'ar lokaci ba ɗaya ba ina ga zamu dasa aya anan a wannan gabar asai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba zamu ga karishin addu'ar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya roki Allah subhanahu wataala dangane da matsanancin yanayi da ya tsinci kansa a cikin lokacin da ya tafi wannan gari na Taif ya nemi agin su da tikon su amma kuma sai suka kasa mutan Makka abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tunan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا